Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31-25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Talata 23 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 11 safe kenan a nan Washington kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya.
To a yau ne jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta zabi sabon shugabanta. Ita kuma Koriya ta Arewa ta tauna tsakuwa ne don ta ba ma aya tsoro, a inda kuma ita Indiya ta ƙaryata ko kuma ta musanta waɗannan kalamai na shugaban Amurka.
To a Najeriya, bayan dakon da jama'a ƙasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai naɗa a wannan wa'adi na biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocin nasa.
A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Alifantani da Dan Paulin Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Timi Presilva da Dr. Ramatu Tijani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka.
Za a ji kowane ne. Sannan a Najeriya har ila yau hukumar kwastam ɗin ƙasar ta cafke wasu kayayyaki da aka yi fasikorinsu daga jamhuriyar Benin, waɗanda suke haifar da mummunar rashin lafiya.
Illarsa shi ne zai kawo heart problem, kidney failure da kuma liver failure daga Togo aka kawo shi.
Wato cututtukan da suka shafi zuciya, koda da kuma hanta kenan za a ji ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon firaministan ƙasar a gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin hamayyar nasa da wanda yake tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar Jeremy Hunt, bayan kammala ƙuri'u da aka yi a daren jiya Litinin da tazarar kashi 66 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, yayin da shi kuma Jeremy ya samu kashi 34 cikin 100 na ƙuri'un. Za mu haɗa kan wannan ƙasar kuma za mu kai ta mataki na gaba, a cewar Johnson lokacin da yake yin jawabi ga mambobin wannan jam'iyyar tashi jin kaɗan bayan an sanar da wannan sakamakon zaɓen. Ya kuma da alwashin kawo ƙasar ƙarshen zaman ƙasar ta Burtaniya a cikin jerin ƙasashen ƙungiyar Turai daga nan zuwa 31 ga watan Oktoba. A gobe ne Laraba dai ake sa ran Johnson zai maye gurbin Theresa May a matsayin sabon firaministan Burtaniya. Duk da cewa ba gwajin makaman ƙare dangi ba ne ko gwajin nukiliya aka yi ba, amma shugaban shagalgulin da Koriya ta Arewa ta shirya na gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiya ƙarƙashin teku na nuna cewar ƙasar ta yi harama ci gaba da ƙara matsin lamba a kan Amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake maida ƙasashen biyu kan teburin tattaunawa. A yau Talata ne dai tashar talabijin ta ƙasar Koriya ta Arewa ta nuna wasu hotunan shugaba Kim na duba wani sabon jirgin ƙarƙashin ruwa, yana kuma cewa ba da jimawa ba wannan sabon jirgin zai fara shawagi a tekun gabashin Koriya. Ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ruwan ke ɗauke da su ba, ana kyautata zaton cewa yana iya ɗaura mishi wasu makamai na nukiliya na mai linzami. Ƙasar Indiya ta musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewar ta buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya shiga cikin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin ƙasar da Pakistan a kan yankin nan na Kashmir. Babu wani roƙo mai kama da haka a cewar wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yake bayyanar da haka Ravesh Kumar wanda ya rubuta a shafin sa na Twitter. Ya ce duk wata tattaunawa da ta shafi ƙasar India da Pakistan ana yin ta ne kai tsaye tsakaninsu. A jiya Litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya furta cewar Prime Minister India Narendra Modi ya roƙe shi ya shiga tsakanin ƙasashen biyu akan rikicin da yake tsakaninsu na yankin Kashmir. Idan akwai hanyar da zan taimaka, ina farin cikin zama mai shiga tsakani don a kawo daidaito. Trump kenan yake bayyanar da haka jiya Litinin a fadar White House lokacin da yake ganawa da Prime Minister Pakistan Imran Khan. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zanga-zangar kwanaki goma da 'yan kasar Puerto Rico ke yi na neman gwamna Ricardo Rosello ya yi murabus jiya ta rikici har ta kai ga 'yan sanda sun watsa masu zanga-zangar barkonon tsohuwa bayan a babban birnin kasar a lokata kusa da wani gidan shugaban kasar gwamnan yankin San Juan. Kimanin mutane sama da 500 ne suka fito kan tituna suna wannan zanga-zangar da suka hada da shahararren mawakin nan Ricky Martin da sauran mawakan Puerto Rico suna bukatar gwamnan ya yi murabus. Wannan tarzomar da ta faro ne tun kimanin makonni biyu da suka gabata bayan wata jarida ta wallafa kalaman shugaban kasar kalaman shugaban nasu wanda yake bayyanar da cewar yayi kausasan kalamai wanda suka hada da nuna wulakanci akan mutanen da tsibirin da suka jikkata a wata guguwa da ta faru mai suna Maria wacce ta halaka kimanin mutane 3,000 a shekarar 2017. A yau Talata ake sa ran majalisun wakilai da na dattawan bangaren jam'iyyar Democrat za su fito su yi kira akan tawakkarorinsu na jam'iyyar Republican su hada kai da su zo su kawo ƙarshen wannan matsala ta zabe da ake yin da su kawo matsala zabe da ake kawo da ke kawo matsaloli ba tare da an kawo wani matsala a cikin zabe mai zuwa ba. Wannan yankurin ya zo ne kwana ɗaya bayan da ake sa ran mai bincike na musamman Robert Mueller zai gabana a gaban 'yan majalisun don amsa wasu tambayoyi. 'Yan Democrat ɗin na shirin haskaka wa 'yan Republican wasu daga cikin kudurori da majalisar dattawa ta amince da su na inganta tsaro a harkar zaben kasar duk don tunkara zaɓe mai zaben gama gari da za a yi a shekara ta 2020. 'Yan majalisun na ɓangarori biyu na ci gaba da fuskantar ƙalubalen yadda za su warware matsalar da suke ciki a kan wannan bincike da ake yi ko Rasha ta yi katsalandan a zaben ƙasar da ya gabata a shekara ta 2016.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya bayan dakon da jama'a ƙasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai naɗa a wannan wa'adi na biyu, shugaban Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocinsa waɗanda tuni har ya aika wa majalisar dokokin ƙasar domin a tantance su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a majalisar wato Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Abia State, Dr. Ike Chukwu Oga, Adamawa State, Muhammadu Musa Bello, Akwa Ibom State, Senator Goswell Akpabio.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan kenan yake karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika masa dauke da sunayen ministoci 43. A ciki akwai tsofaffin ministoci 10 waɗanda suka hada da tsohuwar ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed da tsofaffin ministocin sufuri Chibike Amechi da Hadi Sirika sai Babatunde Fashola da Adamu Geoffrey Onyama Chris Ingige da Muhammad Musa Bello da tsohon ministan watsa labarai Layi Muhammad. A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Alifantami da Dame Pauline Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Temipre Silva da Dr. Ramatu Tijani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Sunday Dare wanda yazo a wakilin jihar sa ta Oyo mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ya ce ba giringirin ba tai mai
dangane da wannan abun nan ne da Hausa suke cewa wato wai za a rina wai an saci zanin mahaukaciya domin duk wanda ya karanta tsari irin na tafiyar da gwamnati irin na shugaba Muhammadu Buhari wato dama an yi ta hasashen cewa da yawa daga cikin ministocin nan nasa za su dawo dalili kuwa shine su ministocin da suka furin jaye a can baya da kuma ake ganin cewa za su dawo sun karanta tunanin shugaba Muhammadu Buhari da kyau sun fahimci wani irin mutum ne sannan shi ya yarda da su su kuma sun yarda da shi da abin da ya kawo jinkiri a can baya shine tsoron kada ya kuskure ne kan irin manufofi da kuma yadda yake kallon tsarin siyasar Najeriya ko mai yuwa ma da irin badakalar da ya tarar wato ainihin opshin jagorancin kasar wato opshin shugaban kasa a lokacin da ya shigo to duk waɗannan abubuwa dai da suke faruwa wato ba wannan bane ta damu ƴan Najeriya idan ma 100% ne za su dawo to wannan wani abu ne da mutane za su iya lalle maraba da shi amma dai abin da yafi kuma ake sa rai a cikin wannan shine a samu wata tartibiyar agenda wacce za ta tabbatar da canjin da jam'iyyarsa ta APC da kuma shi kansa ya ta bayyanawa a lokacin yakin neman zaben sa wannan shine abin da ƴan Najeriya suke sa rai da shi kuma shi ƴan Najeriya suke so su gani a ƙasa
abin jira a gani shine ko majalisar za ta iya tantance ministocin kafin ta fara hutu lokaci kawai ne zai tabbatar mana da haka Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a can jihar Lagos kuma dake kudu maso yammacin Najeriya hukumar custom ce ta kama wasu kayayyaki na miliyoyin nerori da aka fasa korin su daga jamhuriyar Benin dake makwabtaka da kasar zuwa cikin Najeriya wakilin ma Lagos Babangida Jibril ya kuma da karin bayani
A hira da manema labarai akan iyakar Najeriya da jamhuriyar Benin controller mai kula da kan iyakar ta Seme Muhammad Ubagarba ya ce kayan da aka kama cikin kwanaki uku sun haura na naira miliyan 114 bayan haraji na naira biliyan 4.5 da hukumar ta samu daga watan Janairun bana zuwa Yuni Hari Layo ya ce hukumar ta kwasan ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan fasakori da kuma tattaro haraji ga kasa to koya yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta rattaba hannu na kauda shingaye na kasuwanni tsakanin kasashen Afirka zai shafi hukumar ta kwasan din ga dai controller Muhammad Garba.
Ita gwamnati da kike ganinta ba wai kasuwanci take yi ba. Kayayyaki wanda aka sa hannu za su iya shigowa kamar irin na ECOWAS nan saboda duk kayayyakin da ake yin su a kasashen Afirka nan ta yamma saboda haka za din dai daga kasashen ne saboda duk ɗaya ne za su iya zuwa su shige da fita saboda ita gwamnati tana duba cewa yaya za a yi a samu ci gaba a yankin saboda haka duk wani kayayyaki idan misali a Ghana ake yin su ko a Cote d'Ivoire ko a ina ne ake yin su in dai daga wurin suke saboda domin wannan suna akwai wani matakai da ake dauka cewa idan dai ku daga ainihin wurin ne kuke to za a iya bakku ku shigo da shi ba tare da kun biya kuɗi ba haka ma na Najeriya za su iya zuwa wannan kasashen ba tare da an biya kuɗin da za a iya biyawa kawai kuɗin gudanarwa domin ci gaban yankin
Shauran kayan kwastan da hukumar ta kama dai sun hada da shinkafa, 'yar kasar waje da kajin kankara na waje da kuma motocin hawa. Shauran kayan sun hada da man girki da sukari da kayan gwanjo na sakawa sai kuma uwa uba tabar wiwi da namar komo da aka kama wanda aka hana amfani ko shigowa da shi cikin kasa wanda ke haifar da cutuka daban-daban ga masu ci. Ga dai jami'in hukumar NAFDAC Dr. Nuruddin Abdu game da wannan komo da aka kama.
Wanda ake wanke gawa da shi kuma ake preserving gawa ga masu dokan gawansu su tafi da shi wani kasa sai suka fara amfani da shi shi yasa kuma mu muka ce ba za su shigo ba kuma an hana abin nan kawo su yanzu in dai har za su using wannan sinadarin a wanke gawan ba za a yarda su shigo da shi illa sa shine zai kawo heart problem kidney failure da kuma liver failure daga Togo aka kawo shi
tun ba yau bane dai gwamnatin jihar Lagos ta fitar da gargadi ga masu cin ganda ko komo kamar yadda aka san shi a wannan sashe na Najeriya da su guji cin irin wannan ganda da ake shigowa da ita daga kasashen waje mai dauke da sinadaran hana gawa lalacewa. Babangeji Prem, murya Amurka daga Lagos.
Wata kotu a jihar Bauchi karkashin mai shari'a Ma'aza Abubakar ta hana duk wani bincike da majalisar wakilai take game da rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi. Bugu da ƙari, kotun ta hana kakakin majalisar tarayya da kwamitin da aka kafa don bin diddigin rikicin da ma duk wasu masu sha'awa a rikicin da su gujewa yin katsalandan a batun domin yana gaban kotu. Daga Baucin, Yakubu ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana.
Za a iya tunawa rikicin majalisar dokokin jihar Bauchi ya faru ne a sanadiyar zaben da ya gudana, inda aka samu kakakin majalisa guda biyu da hakan ya sanya alatilas majalisar wakilai ta tarayya kafa kwamitin gano matsalar a ƙarƙashin Honorable Sarki Adar. A hira da manema labarai, lauyan masu shigar da ƙara barista Jibrin Sa'id Jibrin ya yi ƙarin haske dangane da batun hukuncin kotun.
Musu samu hujjoji bayyananu cewa wasu daga cikin 'yan kwamiti din nan sun ma riga da sun yanke hukunci akan wannan magana, wanda muke ganin an saba mu wannan doka da aka muka je gaban kotu cewa to mu ga korafinmu. Kuma karkashin haka ne ita wannan kotu karkashin jagorancin Honorable Justice Ma'aza Abubakar ta ba da umarnin cewa ta dakatar da ita majalisar tarayya da ma ita majalisar kasa na shi assembly gaba daya da shi kakakin majalisar tarayya ta kasa da su wa na 'yan kwamiti din daga yin wani abu akan wannan magana a koma tun matakin da ake ciki akan wannan magana a ranar Alhamis 18 ga watan Yuli da ya gabata, har sai ta bi ba asin wannan kurafi da muka gabatar mata, wanda kuma ta saka in Allah ya kai mu da kaiwansa za ta saurara ranar 3 ga watan 10 na wannan shekara mai zuwa.
Shi ma da yake bayani kan batun mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Dan Lami Ahmed Kaule ya yi bayanin matsayin majalisar dokokin.
Kada a yi karan tsaye wa dokokin majalisar jihar Bauchi. To da dan abun majalisa a daidaice take, domin duk wakilcin da ake nema an samu, duk abin da majalisa za ta yi majalisar jihar Bauchi tana yi.
Ba ku tsaya ita wannan kwamiti ta gabatar da rahotonta ba.
Ai, abinda ne muka yadda da shi kuma duniya ta yadda da shi shine idan akwai wani matsala da ya gagari warwarewan wannan majalisa, to majalisar tarayya za ta zo ta shiga ciki don ta warware. To mu kuma a majalisar jihar Bauchi babu matsalan da ya gagari warwarewan majalisa.
To yanzu ina matsayinku.
Matsayinmu shine a jira kotu kamar yadda ta ce kada wani ya shiga hurumin da ba nasa ba ya dakata har sai kotu ta yanke hukunci.
Gamayyar haɗin gwiwar kungiyoyin siyasa a jihar Bauchi ta bayyana matsayinta kan rikicin majalisar. Honorable Sani Ahmed Bura shine shugaba, ga abin da yake.
Na jaddada da goyon bayan mu wannan zaben speaker da mataimakin speaker da aka yi a jihar Bauchi. Muna tare da wannan zabe saboda dukkan ka'idoji na doka da standing order na majalisa da kuma constitution na Najeriya ba inna aka saba ka'ida. So da haka muna tare da wannan zabe da aka yi na speaker Right Honorable Abubakar Y. Suleiman da mataimakin sa. Kuma wannan shiga da kotu ta yi tace ta bada order cewa I maintain status quo, wannan ya bada wani dama wanda kuma insha Allah mu masu ruwa da tsaki a wannan hidima din zamu samu damar da zamu sasanta wannan matsala a siyasance ba tare da an sami wasu masu tsoma baki a ciki ba.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 wato 4 da minti 18 kenan a garin na Bauchi. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji irin tallafin da gwamnatin Najeriya ta baiwa manoman da suka samu ambaliyar ruwa a damana bara a jihar Niger.
A manoma an ba su akwai maganin feshi, akwai iri.
Sannan za mu koma jihohin Bauchi da Adamawa domin jin ci gaban tattaunawar wakilanmu da Faisal Sani Bala wanda ya samar da na'urar kiwon kifi na zamani a jihar Bauchi da kuma ci gaban bayanin shugaban kungiyar manoman arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Abubakar Daware.
Mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya.
A yi saurare lafiya. To madalla bari mu dauko shirin daga jihar Niger inda gwamnatin Najeriya ta kai kayan tallafin kayan noma ga manoman jihar da suka samu matsalar ambaliyar ruwan sama a damanar bara kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi karin bayani. Amma ya fara ne da bayanin dalilin da yasa aka samu jinkirin kawo wannan tallafi ga manoman.
Eto a kasan tallafi irin wannan yana zuwa zango-zango. Akwai wanda mun sa su a zangon farko, akwai na biyu, akwai na uku. Akwai wanda yake zangon farko wanda mai girma gwamna ya bada tallafin abinci da su kayan sawa wa'anda za a taimaka ma wa'annan iftila'i ya same su da kuma wa'anda muka dauko su muka yi musu wucin gadi na matsuguni na wucin gadi duka suna cikin wannan rukunin farko. Wannan na biyu da kaga ana yanzu gwamnatin tarayya ne ta zo da hadin gwiwar gwamnatin jihar Niger suka kawo wannan tallafi da ake raba ma manoma.
Gwamnati ne aka ba su su manoman nan?
A manoma an ba su akwai maganin feshi, akwai iri wanda yake ana kiran shi improved variety, wato iri wanda yake an tantance shi kuma ana sa ran zai bada yalwa mai kyau. Akwai gorunan feshi, wannan knapsack din nan kowane manomi ya samu. Akwai chemical yadda ngaci ga irin abinda mutum ya hasara lokacin da ruwan ya zo, so an biyo in nan abubuwan an bincika kuma an taimaka musu.
Kaman manoma nawa ne a nan jihar Niger kuke raba ma danga ana rabawa akan yanzu haka ma su nawa ne za su amfana?
Akwai kusan manoma 13,700 da wani abu wanda yake za su amfana ko suna kan amfana da wannan.
To bari mu koma jihar Bauchi domin jin ci gaban tattaunawar Abdulwahab Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance.
Ka ce kasar Amurka ko kuma ta kungiya sun ga wannan aiki naka? Zuwa suka yi ne ko kuma aka kawo musu tallin ne ta hanyar na'urar yanar gizo suka gani har suka zo?
Eto wannan kungiya ta Amurka da ana kiran su National Instrument a shekara ta 2014 sun shirye wata abin da ake kira wato kamar wata musabaka haka ko competition na kimiyya da fasaha. To wannan competition da suka shirya na kimiyya da fasaha din ne ya sa gayyaci mutane daga fadin Afirka gaba daya, kowa da ya tura da kalan samfurin abin da yake so ya kera na ci gaba. Ta nan lokacin ne sai muka duba mu sai muka tura musu bita muna so mu kera irin wannan abin. To wannan company sai suka turo mana da abin da ake kira software da kuma abin da ake kiran shi hardware na yin wannan aiki. To da muka wannan aikin sai muka kokarin tura musu da result na aikin da hoton aikin da kuma yayin da muke yin aiki muna dauka muna dewa ainihin wato video sai muka tura wannan kamfani a Amurka. Da kamfanin ku suka yi na Amurka sai suka zamanto sun gamsu kuma sun yi murna kwarai da ya zamanto mun yi amfani da wannan software da hardware da suka bamu mun warware wata matsala irin tamu ta gida. To shine yasa suka bamu position muka zo nan Bauchi.
Me zaka ce game da matsalar rashin samun tallafi ko masu fasahar kere-kere?
Eto wannan matsala ce gaskiya da ta dade a nan kasan duk da duk kasashen duniya in ka je zaka samu ce ana akan tallafa masu ainihin wato kwakwa da ya shafi abubuwa na kimiyya da fasaha akan tallafa musu. To wannan tallafi da ake ba su shike ka ko in bukatar irin haka din domin a samu ci gaba. Ya kasance cewa shi wanda ya zauna yayi bincike ai kokari matuƙa a ga an tallafa masa wannan binciken nasa ya zaman to ya fito sadari kuma ya amfani jama'a.
A can jihar Adamawa ma ga ci gaban hirar wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz da shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware.
To alhamdulillahi a kungiyar da nake shugabanta wato ita NECAS Northeast Commodity Association abunda nake tabbatar maka yanzu a manhajan da muka ba wa babban banki na Najeriya cewa in mun anshi wannan bashi za mu biya kashi 40 a farkon noman da za mu yi, za mu sake biyan kashi 30 a noma na biyu za mu biya kashi 30 a noma na uku wato wata 12. Yanzu da nake maka magana, mu a NECAS mu mun biya kashi 40 cikin 100 da bashin da muka karba. Shi yasa ita babban bankin na Najeriya ta ajiye mu a kungiyar da tafi kwazo a Najeriya a cikin duk kungiyoyin da suke wannan program
na Abuja. Ba sun samu nasara. Yanzu a kotu lafiya ko babban mutane ke taso a cikin butun garkuwa da jama'a wanda kusan a Amerika mun kanta su ke daga manoma da dama ba za su je gonakin su ba. Manyan manoma da suke zuwa su ma suna akwai tsoron firgici da sun suka manya wannan matsalar garkuwa da mutane da neman kuɗin fasa zai shafe harkar noma a bana.
Wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali, amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya. Duk mutum ko da dan uwanka ne ko da makwabcinka ne yana cikin wannan banza sana'a banda harka ka hada ma a jami'an tsaro, kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske. Kwanaki an samu matsaloli, amma yanzu nan da nake maka manoma kowa yana zuwa gonansa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalai.
Bayan jami'an tsaro a kungiyar ce kamar akwai kuma sadabar da kai wakilin kama na mutanen boye a gurbi wanda ba san sanso wanda suke bada bayanai domin kanta sun taimaka an gudu tare.
Wannan gaskiya akwai shi, amma ba abu bane wanda za mu bayyana muku ko yan jarida.
To jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a shirin. Sai wani makon cikin ikon Allah za mu dora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da Abdulwahab Muhammad da Ibrahim Abdulaziz da suka bada gudunmuwa a shirin, da ma Julie Gresham mai hada sauti. Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana.
Sakon na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara, inda ya ce hakika mun ga sunayen da shugaba Buhari ya aika wa Majalisar Dattawan Najeriya domin amincewa da su a matsayin ministoci, duk da yake akwai sunayen tsofaffin ministocin shugaban. Amma muna kyautata zaton a wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, da fatan majalisar za ta hanzarta tantance waɗannan mutane. Sai kuma ga sako ko da shike ina ji wannan tambaya ce daga kaka Alhaji Bukar da Masak, matashi dan kishin ƙasa daga jihar Borno Najeriya, da Modu Gambo da Masak tare da Usman Kasim Kilingin duk daga jihar Damagaram a Niger, inda su kuma suka ce salam BOA Hausa, dan Allah a yi mana ƙarin haske kan gasar kwallon kafa na Afirka wanda aka kammala ranar Juma'a a ƙasar Masar. Shin wannan gasar a wace shekara aka fara ta ne? Shin wasu matakai ne ƙasa ke bukata ta kai kafin ta samu shiga wannan gasar? Kuma wace ƙasa ce tafi daukan wannan kofin? Shin wasu ƙasashe ne ba su taba daukan wannan kofin ba? Sai kuma sako daga Abba Sahad Mahuta, shi kuma ya ce salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. A yau ina so ku bani dama na yi kira ga gwamnati da bangaren mabiya mazhabar Shi'a da su samu daidaito a tsakanin su, domin zanga-zangar da mabiya Shi'a ke yi kan haifar da arangama tsakanin mabiya Shi'a da jami'an tsaro wanda samsam bai dace ba. Da fatan bangarorin biyu za su sassanta kansu. Sako mana karshe kuma ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari, shi kuma ya ce salam murya Amurka, Allah ya sa jerin sunayen ministoci da sabbi da tsofi da shugaba baban Buhari ya fitar su zama masu kishin ƙasa ne da taimakawa a gina ƙasa da su, ba wai wanda za su gina aljihunsu ba. To madalla, mun gode, ci gaba da aiko mana da sakonni.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Talata, jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon firaministan ƙasar a nan gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin hamayyar nasa ne, sakataren harkokin wajen ƙasar Jeremy Hunt. Duk da cewar ba gwajin makamain ƙare dangi ba ne ko na gwajin nukiliya aka yi ba, amma ƙasar Koriya ta Arewa ta shirya wani gagarumin sabon jirgin ruwanta mai tafiyar ƙarƙashin teku, wanda kuma take ƙoƙarin ganin cewar ya fara shawagi nan ba da jimawa ba.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin wannan lokaci, sai kuma an jima za ku ji mu da wani sabon shiri idan Allah ya kaimu, inda za mu so mu ji ra'ayinku kan ya kuke kallon za a shawo kan matsalar rikicin 'yan sanda da kuma jami'an wato 'yan kungiyar Shi'a da ake ta fama da shi a Najeriya. Yanzu madadin shi Yusuf Aliyu Harande da ya ci gabatar da shirin, da kuma Des sai Joseph injiniyan mu ne kenan Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu ga shirin yau da gobe.